sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an gane lafiya. Har yanzu dai Baba Yakub makiri ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri namu na daren yau Laraba 31 ga watan Agusta shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Katsina ta gana da masu ruwa da tsaki game da samar da rugage da dabbobi da wuraren kiwo a kananan hukumomi guda 10 da ke fama da rashin tsaro a fadin jihar. Muna kuma dauke da tattaunawa ta musamman da Dr. Rabiu Musa Kwankwaso akan yadda zai tinkari matsalolin da ke addaban Najeriya idan an zabe shi ya zama shugaban kasa. Akwai kuma labaran wasanni da kasar Ghana, to amma kafin nan ga baballe da kanin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Hukumomi a kasar Namibia sun tabbatar da mutuwar wasu iyalai hudu ƴan kasar Jamus masu yawon buɗe ido da matukin jirgin su a lokacin da jirgin su ya yi hadari a ranar Talata yayin da yake tashi a yankin Zambezi na arewacin kasar. Ma'aikatar ayyuka da sufuri ta Namibia ta ce tana gudanar da bincike kan abin da ya haddasa hatsarin jirgin Cessna 210 mai kujeru 6 jim kadan bayan tashin sa wanda ya halaka dukkan mutane 5 da ke cikin sa. Ma'aikatar ta ce jirgin ya yi hadari ne da yammacin ranar Talata a kusa da tsibirin Falila akan kogin Zambezi a yankin Kabango Zambezi. Jirgin na dauke da wasu iyalai ƴan kasar Jamus da ke hutu. Kafofin yaɗa labaran Namibia sun rawaito cewa matukin jirgin ɗan kasar Afirka ta Kudu ne. Kakakin ma'aikatar Julius Ngweda ya shaida wa BOA cewa jirgin na wani kamfanin kasar ne mai suna Scenic Air, amma ba zai iya bayar da ƙarin bayani ba. Manajan darakta na kamfanin Scenic Air, Michael Batka, ya faɗa a cikin wata sanarwa ga manema labarai cewa ba san musabbabin hatsarin ba. A yau Laraba, Rasha da Ukraine sun yi musayar zarge-zarge na kai sabbin hare-hare kusa da wata tashar makamashin nukiliya da ke kudancin Ukraine, lamarin da ya jawo damuwar duniya game da tsaro a cikin rikicin. Zarge-zargen da ɓangarorin biyu suka yi shine na baya-bayan nan a cikin makonnin da suka gabata suna nuna yatsa dangane da hare-hare da aka kai a kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporozhye, kuma sun zo ne a daidai lokacin da masu sa ido na Majalisar Ɗinkin Duniya ke kan hanyarsu ta zuwa wurin domin gudanar da bincike kan tsaro. Tawagar hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta tashi daga birnin Kyiv a yau Laraba tare da Darakta Janar na IAEA Fatal Grossi, wanda ya ce tawagarsa ta samu tabbacin za su iya gudanar da ayyukansu. Kamfanin Gazprom na Rasha ya dakatar da samar da iskar gas ta muhimmin bututu mai zuwa Turai a yau Laraba a wani mataki da ta sanar tun da farko domin gudanar da ayyuka. An kai hari ta sama kusa da wani asibiti a babban birnin yankin Tigray, inji shugaban wani asibiti da ya karɓi gawarwaki kasa da mako guda bayan ruguza yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na tsawon watanni huɗu. A yakin da aka yi tun ƙarshen shekarar 2020, ƙungiyar 'yan tawayen Tigray TPLF da ke da iko da yankin da kuma gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed sun zargi juna da sabon rikici da ke kawo cikas ga tallafin abinci da ake matuƙar buƙata. Shugaban babban asibitin Aidar Kibram Gabir Salasi ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa an kai wani hari a wani yanki da ke kusa da babban asibitin Makele ta yammacin ranar Talata. Kile har yanzu ba a san adadin ɓarna ko waɗanda suka mutu ba. Kakakin gwamnatin Habasha Lagisi Tulu da kakakin rundunar soja Kanal Getnet Adani da kuma kakakin Prime Minister Bilini Siom da aka tuntuɓe su domin ƙarin bayani ba su ce komai ba. Mikhail Gorbachev, wanda ya jagoranci rugujewar tarayyar Soviet kuma ya taimaka wajen kawo ƙarshen fargabar yakin cacar baka na shekaru da dama, wanda ya samu lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel, ya kuma fuskanci ƙiyayyar miliyoyin 'yan ƙasar Rasha na tsawon shekaru da dama sabili da rudani da rugujewar ƙasa mafi girma a duniya ta haifar, ya mutu yana da shekaru 91. Babban asibiti da ke wajen birnin Moscow ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na TASS cewa Gorbachev ya mutu a daren Talata bayan ya sha fama da jinya mai tsawo. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa a cikin wani saƙon ta'aziyya da ya wallafa a shafinsa na Telegram a yau Laraba cewa Gorbachev ya fahimci buƙatar sake fasalin tsarin Soviet kuma yayi kokarin ya bada nasa hanyoyin magance matsalolin gaggawa. Putin ya ce Gorbachev dan siyasa ne kuma dattijo ne wanda ya tasiri sosai a tarihin duniya, ya jagoranci kasar ma cikin wani yanayi mai sarkakiya, sauye-sauye masu ban mamaki da manyan manufofin kasashen ketare, kalubalen tattalin arziki da zamantakewa. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a cikin wata sanarwa da yammacin jiya Talata cewa Gorbachev mutum ne mai matukar hangen nesa. Yau Laraba birnin Kwanju na kasar Sin ya gindaya waɗansu sharaɗa da suka shafi COVID-19 a sassan birnin, wanda ya bi sahun Shenzhen na yaƙi da hauhawar cutar a yankin, lamarin da ya janyo rashin tabbas kan kasuwanci da kuma rayuwar yau da kullum a cikin manyan biranen biyu da ke kudancin kasar Sin masu ƙarfin tattalin arziki. Da yawa daga cikin manyan biranen kasar Sin sun ƙara tsaurara dokokin kullum COVID-19 a wannan makon, lamarin da ya shafi ayyukan miliyoyin mutane. Bisa la'akari da bukatun daidaita bukatun tattalin arziki tare da kokarin shawo kan kowane barkewar cutar, hukumomi sun ce hana zirga-zirgar zai dauki kwanaki kaɗan, ko da yake wasu kananan birane sun tsawaita dokokin kulle a farkon wannan watan. Manufar kasar Sin da ake kira COVID-0 ya sa ita ma ta fito kamar yadda sauran kasashen, sannu a hankali ke fitowa daga dokokin kullen coronavirus da irin asarar da tattalin arziki mafi girma na biyu a duniya wanda yake tafiyar hawainiya. Kwanju, birni mai kusan mazauna miliyan 19 da ke kusa da Hong Kong, ya bayar da rahoton waɗanda suka kama a yankin biyar a ranar Talata, amma hukumomi sun umarci wasu yankuna a wata gunduma da su rufe rufaffun wuraren shakatawa da na cin abinci a gidan cin abinci har zuwa ranar Asabar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tuma dalla, gwamnatin jihar Katsina ta gana da masu ruwa da tsaki don samar da rugage da dabbobi da wuraren kiwo a kananan hukumomi guda 10 da ke fama da rashin tsaro a fadin kasar, a fadin jihar baki daya. Wakilin Musa Nishabu Malumfashi ya ce wannan aikin yana daga cikin kuɗi da suka kai naira biliyan 6 da miliyan 250 wanda gwamnatin tarayya ta baiwa jihar don kawo ƙarshen ta'addanci. Ga kuma rahoton da hada mana.
Su ne waɗannan kuɗaɗe da gwamnatin tarayya ta baiwa jihar Katsina naira miliyan 6,250 sun bi matakai da dama, wanda ta kai ga an zaɓo ƙwararru waɗanda suka kasa aikin da za a gudanar gida uku, wanda shi ne ya kai ga mataki na ganawa da dukkan masu ruwa da tsaki. Dr. Lawal Usman Bagewa, mai ba da shawara na musamman ga gwamnan jihar Katsina, shi ne ya wakilci mataimakin gwamnan jihar Katsina Alhaji Manir Yakubu a wajen wannan taro. Na kuma zanta da shi. Rakete, wannan taro da kuke kira, me makasudin shi?
Makasudin shi ne dai mu tattara masu ruwa da tsaki na kowace local government suke kunshi Jibiya, Barkwari, Safana, Dan Musa, Kurfi, Dutsen ma, Kankara, Faskari, Sabuwa da Dandume. Dukkan waɗannan masu ruwa da tsaki muke ne su ne da sakinmansu da magaddansu da wakilan ƙungiyoyin Fulaninsu da wakilan manoma. Jami'an tsaro gaba ɗayansu da sa kai na kan gaba ɗaya muka tara su don mu yi maganar cewa to wannan dai aiki ya tabbata bayan duk mun gama tsare-tsare na yadda ya kamata a zo wannan wuri. Yau ba kansar wannan sati da wuce mun ba da approval ɗin biliyan 3,50,000,000 na aikin da zamu wasu abubuwa zamu yi ranar local government guda 10, wato ko kowace local government zamu yi aiki na miliyan 300,000,000. Amma kaɗan daga cikin sun haɗa da makaranta ta Fulani, asibitocin na wanda jama'a za su je, da asibitocin dabbobi, da wajen yanka namansu, da wajen mashayar ruwansu, da kuma su ma kansu irin su bawal da Fulani za su samu, da wurin da Fulani za su samu shan ruwa ba ta ko inda za su sha ruwansu, da ko kuma wajen kula da yin baye in ana son a yaɗa iri a wurarensu, da ko kuma asibitin dabbobi da kuma yankar za a wurin. Da korin tattara ma nono da za a riƙe na Fulani maimakon su ta za a ruka suna kaiwa ana sayi na gaba ɗaya, da kuma inda masu kansu Fulani za su riƙa hutawa a wurin. Wannan shi ne aiki na farko da muka fara tsara cikin tsare-tsaren da muka ta yi. Aiki na biyu shi ne yin kuma gonar ita kanta wadda muna da yin mu yi hektar 100 kowace local government na gwaji na farko kayan mu ce da ƙara fada wuraren wannan shi ma yana cikin abubuwan da muke bayar da su sai kuma na aka na uku sai kuma da muka kuma tabbatun mu da tsoro za a yi musu na ƙarshe kuma muna ma da shirin musu tallafi kwanan nan dama an zaka tuna ba mu yi magana da kai cewa mun taba tallafi irin su dusa kowa da abincin dabbobi kuma ka san mun ta tattaunawa da su ɗan stakeholders ɗin mun ji ra'ayin su kuma duk aikin da muke tabbatar muka ba mu muka tsara shi ba mu iyakan mu su suka ce ga irin suke sa kan su ayyukan nan ne ba mun tattauna da su a lokacin da musulmi muka je musu ziyara.
Shin ko yaya kungiyar Fulani makiyaya ke kallon wannan al'amari?
Sunana Alhaji Hassan Kuraye ce a mai Allah kautul horon jiha Katsina. Ba abin zan ma zan ce maka wannan taruka da muka yi don da alƙashin mai girma SC mai kula da al'amuran ciwon jiha Katsina babu abin da zan ce sai godiya. Kawai dukkan makiyayan jiha Katsina abun farin ciki ne gare mu abun alfahari ne gare mu.
Batun tsaro shi ne babban al'amari wajen ci gaba da aikin da aka riga aka yi nisa da tsare-tsaren da aka yi.
Gaskiya ne.
Wani tabbaci za ku bada?
To magana tsaro insha Allah dama ya fito da wannan shiri domin a ga cewa su ma sun shigo an da an yi da su kuma an taimake su insha Allah wanda shi da aka fito shi ne a duraren su a sami za mu je mu sami su ruga-ruga kuma je mu sanna da su daga yadda aka za a sami nasara.
Nan da wasu makonni ƙarilan gaba ayyuka za su kankama kamar yadda aka tsara. Sani Shaibu Malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Shaibu Malumfashi da wannan rahoton. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku tattaunawa da Ali Mustapha Sokoto ya yi da shugaban jam'iyyar NNPP Dr. Rabiu Musa Kwankwaso akan matsaloli da dama da ke adaban Najeriya. Sai dai tattaunawa za ta fara ne ta yadda darajar naira ta faɗi a gaban kudaden kasashen waje. Ga dai tattaunawar tasu.
Na farko dai halin da muka samu kanmu na tattalin arziki abu ne wanda yake na takaici. Kuma wannan yana da alaka na rashin ɗaukar matakai na gwamnati. Akwai abubuwa wanda suke muhimmai wanda ya kamata a kula da su. Abubuwa da yawa wanda muke zuwa mu je mu so su a ƙasashen duniya da yawa daga cikin su ba tilas ba ne. Da yawa daga cikin wannan abubuwa za a iya ƙarfafa gwiwar ma'aikata ko kuma 'yan kasuwa wanda muke da su rinƙa yin su a nan gida a Najeriya. Ba sai ka ɗebi kayayyaki ka tafi da su ka je kasuwa su dubu da gwiwa. Da yawa yanzu mutane suna son su yi sana'o'i da kamfanoni amma matsaloli da gwamnati bata duba su ba musamman harkar wutar lantarki musamman harkar sufuri ɗaukan kaya daga nan ka kai shi wani guri daga wani guri ka ɗauko shi ka kawo shi nan wanda da yawa hanyoyi babu kyau harkar jirgin ƙasa kusan babu shi. Da duk wata hanya da za ka bi wanda suke za a ɗebi kaya daga wani guri a kai su wani guri duka wannan abubuwa babu su. Wasu da yawa suna yin magana na abin da ke shafi haraji kashe-kashe da abubuwa wanda suke bai kamata gwamnati ta yi ba musamman akwai abubuwan da ya kamata a kyale jama'a su yi su ba tare da an shigo musu da irin wannan haraji kashe-kashe da sauransu ba. Bayan kuma akwai waɗansu abubuwa da yawa wanda ya kamata a ce ana sawa harajin ba a sa musu ba da sauran irin wannan abubuwa suna taimakawa wajen cewar komai sai an so nemi dala sai an je an so shi a kasar waje abubuwan da ake za a iya yin su a wannan kasa wannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke wato kawo mana buƙatu da yawa na ita wannan kuɗin waje kuma a ƙarshe sai ka ga farashin sa kullum yana tafiya.
To ya za ka ƙara ƙarfin naira ta rage faɗuwa warwas na gwadata da sauran kuɗaɗen ƙasashen waje?
Na farko dai magana da kai na cin hanci da rashawa. Mutane da yawa yanzu za a gansu an ɗebi naira ga sunan sun shigo sai a tafi aje kasuwa ga ta nan akan titi aje ana sayar da sayan dala mafiya yawa ma su saka su a wani guri su je su ance. Saboda haka cin hanci da rashawa yana da matuƙar tasiri wajen darajar naira. Akwai kamar wannan sau kayayyaki wanda ba wasu ba mu buƙatar su. Wasu kuma wanda muna buƙatar su za mu iya a gida.
Amma wanda ka za ka ƙarfafa shigowa da su ko kuma hana shigo da su?
Wanda za ta yi kar ma ka je ka ce za ka shigo da wani abin da yake za a iya a nan.
Ba ni misalin wasu abubuwa. Muna wasu babu abubuwa da yawa a Najeriya.
Misali abincin da muke ci. Ai kaga duk abu ne wanda yake da za mu iya noma abincin mu ci kuma yanzu ana kashe kuɗi biliyoyi wa'anda suke na dala wa'anda ake shigo da abincin da muke ci, abin kunya ne da ruwan da muke da shi, da ƙasar da muke da ita mai kyau, da rana da muke da shuka take nema, da sauran wannan da matasa da muke da su, a ce abinci da za mu ci sai an je an so shi.
Yan Rabi'u Musa Kunku sai zama shugaban Najeriya, an daɗe ana cewa akwai mai a arewacin Najeriya, za ka gino shi?
Kwarai da gaske, duk inda abubuwa suke wanda suke za su taimaka wa tattalin arziki, ko mai ne, ko gwal ne, ko azurum, ko menene dai wanda yake ya kamata a duba shi, kuma a duba shi ba kamar yadda ake yanzu baragada ba, wanda yake waɗansu ne kawai suke zuwa su ɗiba, waɗansu ma ba 'yan ƙasar nan ba ne, su je su saka shi a jiragen sama su tashi da shi su tafi da su waɗansu ƙasashe. Duk wannan abubuwa ne wanda yake ƙasa mai daraja ba za ta ga wannan baragada, ana tafiya ana ɓata abubuwa wanda suke wanda duk ina da alaƙa da irin wannan magana da kake na kuɗaɗe wanda suke na waje ba.
To bari mu shiga cikin tabbagan da takarar shugabancin ƙasar Allah ya kawo shekarar 2020, wannan ne karo na uku da kake takarar shugaban ƙasa, kai a APC, kai a PDP, ko yau ga kai a NPP. Me yasa kake son ka zama shugaban ƙasa a karo na uku?
Akwai gaskiya ne na yi a PDP da APC, amma kaga bambanci shine wannan shine lokaci na fari da muke sa ran Allah da suna na zai shiga ballot paper.
Sai ɗan takarar shugaban ƙasa kuma a jam'iyya.
Yawwa, cikin wannan jam'iyya a cikin yarda Allah. Kuma me yasa nake so in zama shugaban ƙasa? Sai in gaya maka cewar dalilin shi ne ma dalilin da yasa na shiga harkar siyasa. Na shiga harkar siyasa a matsayin ma'aikacin gwamnati da na bari, ana so na, ana ƙaunata, kuma ina da dama in zama komai a gurin. Na je na shiga. Saboda ni ba wanda zan zauna ana suka shugabanni da ni na mun san ba daidai suke ba, amma kuma ni ba zan tafi in je in shiga in yi wani abu a kai. Wannan shi yasa na shiga harkar siyasa, kuma Allah ya bani nasara wannan shekaru, kusan duk abin da ya kamata a yi na harkar siyasa, wani mukami da wani mataki da wata harkokin siyasa, duka cikin yarda Allah an yi a cikin wannan shekaru. Yanzu abin da ya rage shi ne dukkanin abubuwan da muka koya dinnan aka ilmantar da shi shekara da shekaru, wanda mun yi abubuwa wanda suke daidai, waɗansu ba daidai ba, ba daidai ba a gyara su, wanda aka yi daidai a ƙara su, waɗansu ma an koya daga waɗansu irin kurakuran da waɗansu suka yi, wanda duk shi ne za a tara su, shi ne Allah da za a ga an fito da gwamnatin da take za a yi mai tsafta, mai tsari, jajirtacciya, kamar dai fasalin wacce muka a jihar Kano.
Me ya ranka game da abokan takarar kan Atiku Tinubu Peter Obi?
Wannan na san magana ce yawanci wannan sai ka tambayi masu jefa ƙuri'a, amma dai kamar su wannan dai guda biyu, ai kaga farawa da APC da PDP ai jama'i ne wanda duk sun taka rawa.
Wasansu kun taɓa zama jam'iyyu tare da su, kun zauna da Atiku da Tinubu a SDP na ji ko?
Shi Bola Tinubu lokacin yana sanata, ni ina deputy speaker House of Reps a lori cikin sa'in da biyu, kuma ban yi gwamnoni tare da shi a lori cikin sa'in da tara a duka mafi ina Lagos na Kano, kuma tare muka kafa APC.
Kuma kana da ƙarfi ma yin za ka yi nasara a kansu?
Su wannan mutane biyu
Atiku
da Tinubu, ai kaga su mutane ne waɗanda suka samu wata jama'iyyun da aka riga aka sani, kuma suka yi aka gani, kuma bayan sun yi an gani ɗinnan mutane ba su gamsu ba, a cikin mutanen da ba su gamsu ba har da ni a ciki, kuma shi ya sa muka fito da ni da mutane masu irin aƙida irin tawa, muka zo muka haɗu da su, muke son mu kawo canji. Wannan sanin abin da yake ƙunshi a can shi ya sa muka saki.
Amma kamar yadda kake nuna, APC da PDP kamar sanannun jam'iyyu ne, manyan jam'iyyu ne, wannan kuma sabuwar jam'iyya ce.
Su wannan ai an san su, amma ba a gamsu da su ba. Duk wannan ya ce yanzu ya zaɓi PDP kamar ya zaɓi APC ne, in ka zaɓi APC kamar ka zaɓi PDP ne. Kuma dukkanin waɗannan mutane kullum muna cewa in zaɓen shekara ta 2023 ya tazo, musamman saboda yadda muka samu kanmu a halin yanzu na matsi mai damuwa sosai na tattalin arziki da harkar tsaron da sauransu, dole sai mutane sun yi amfani da iliminsu da gogewarsu, kuma sun yi abin da ya kamata na yadda za a kawo shugabanci na kwarai da za a fita daga cikin wannan tsari gabaki ɗaya na PDP da APC.
Ina gaskiyar magana ake cewa kuna tattauna da Tinubu, wataƙila ku haɗe?
ai kowa yanzu aikin sa yake yi
kowa raka da wata jami'a
ba za ka ji ai ko shi ko kai ma ka sani ai kowa ma ya sani amma sai kaga waɗansu mutane waɗanda suke yawanci duk yara ne waɗanda su ma gane ma menene ake ciki ba sai su shiga cikin irin wannan social media su je su rubuta abubuwa na ƙarya ba su san zubar da mutuncin jama'iyyar su suke ba suna zubar da mutuncin ƴan takarar su
saboda haka duk mai tunanin Sanata Rabi Musa Kwankwaso zai je haɗe da wani ɗan takarar shugaban ƙasa ya jingine wannan tunanin.
Abin ne za a tafi a je a yi in ka ce za ka shiga za a bi waɗansu to me ma amfanin barin jam'iyyar da ake.
Yana da wuya jam'iyyar ɗaya ta cinye dukkan jihohin Najeriya 36 waɗanne jihohi ne kake da imanin za ka ci a zaɓe mai zuwa.
A jihohin nan na arewa babu inda ba za mu ci 25 cikin 100 ba. Haka akalla kuma muna ganin muna da jihohi da yawa
waɗanda
19 ko muna ganin in Allah ya yarda akwai
jihohi da kake da wani kauti game da
ke 25 dai babu wanda muke da hanku
akalla ba ka zaton
shi ba dai a arewa ba a kudu ko muna nan muna aiki amma kar ka manta dukkanin wannan jama'iyya ta mu fa har yanzu nan fa bata wuce watanni kaɗan ba yanzu watannin da muke da sunan gaba da zamu yi aiki sun fi watannin da muka yi da yin wannan jama'iyya saboda haka mutum yana magana yanzu ake yi muna so mutane su bari a soma ma campaign su ga yanda jama'a suke son wannan jama'iyya ta mu.
Amma a Kano ma kana da PPC kana da PDP su ma za su fito takara. Baka da wata shakka za ka kwato Kano?
Kano wannan ya yi kowa mahaukaci ma ya san an gama da maganar Kano.
A ga shiga wata magana. Kasan Kano tana da yawa kuma mutanen Kano suna
da yawa. Na ta shi ne ma mai kyau shi ne suke ta mu ai kowa ya sani. Kowa ya sani.
Amma wasu na cewa wai ka fito siyasar nan kai dai in ka kwata Kano kai rabin bukata kai amma ba duka bukata ba ta biya.
Shi ne ke gaya maka dai wannan zance ne na mutane marasa daraja waɗanda ba su ma gane menene siyasar ba ko suke wata propaganda.
To ka ce a arewa za ka samu akalla kashi 25 a kudancin Najeriya fa.
A kudancin Najeriya muna nan muna aiki yanzu zan gaya maka jihohin ba amma akwai jihohi da muke da manya-manyan 'yan takara amma dai muhimmin abu dai shine kusan duk wani gurbi na takara a Najeriya babu inda bamu da 'yan takara.
Me yasa ka zaɓi Pastor Isaac Idaho sai ya zama maka mataimaki in bayan me ya kawo kan tebur in ji turawa me ya amfaninsa a wurinka in bayan cewa shi Kirista ne kila zai samu maka kuɗin Kiristoci.
To wannan maganar Kirista tana da muhimmanci domin tsarin Najeriya da tsarin zamantakewa da sauransu ana so a samu ɗan balas samu alama kuma an ce irin wannan juma'a da za ta yi kyau tun daga Laraba take farawa tsarinmu shi ne in Allah ya sa mu kai nasara da musulmi da kirista kowa ya zo a yi da shi.
Wannan cece ku ce da ake ta yi na musulun ticket mera an ka kansa ko kuma ɗaukar mutane yan takara daga addini ɗaya kuma ba musulmi ba ne.
To ai yanayi ne yake zuwa lokacin muna SDP mu ne muka yi zaɓuɓɓuka na Abiola mu ne muka yi zaɓuɓɓuka lokacin da Kingibe yanayi ne a wancan lokaci. Abin takaici shi ne daga wancan lokaci zuwa yanzu shekara 30 abubuwa sun canza mutane saboda raunin shugabanci an shigo da ƙabilanci an shigo da harka addini da sauransu wanda duka yanzu suna da tasiri saboda haka kowace jama'iyya tana da damar ta sa kowa amma in kana so jama'a wanda suke yan Najeriya san da gaske kake tun da farko musamman ganin abubuwan da suke faruwa ya tsorata mutane da yawa to tun da farko sai kai balas ko mu da matsarin mu shine duk wanda Allah ya sa ya san abinda yake kowane addini yake kowace kabila a jawo shi ya zo ya bada gudunma a yi gwamnati ta kwarai mai daraja wacce kowa zai muna da ita kuma a yi nasara.
Toma Jalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku shakatawa na 'yan mintoci kafin mu ci gaba da shirin namu.
Ya, mishin ka saka yan kasashe ne ci gaba.
madalla da fatan an shakata da wannan waka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
A ranar Talata da Maraice, Andrew Ayew ya haska ainihin inda ya zura kwallo da ya taimaka wa Al-Sadd ta yi nasara a kan Al-Sailiya AC a Qatar Stars League wasan da aka yi a Education City Stadium. Captain din na Ghana ya ci kwallo da bugu mai sha'awa, ya ɗibiya Al-Sadd hanya doki Al-Sailiya da ci 2-1. Sun ka komo ta farkin yin nasara bayan kashi da sun kasha a ranar Talata a hannun Al-Garafa. Dan wasan mai shekaru 32 ya samu kwallon ne cikin tsanaki ya marɗe ta cikin raga, yayin da mai tsaron gida ya sheko kansa. Wannan kwallon farko da Ayew ya ci a kakan bana, amma na biyu a duk takara. Dan wasan na gakiya na kan hanyar kafa bajimtar zura kwallaye 150 wa club da yayi wa wasa tunda ya soma wasan kwararru a shekarar 2007. Kwallon na ranta Lata ya kawo adadin golukansa zuwa 147, saura uku ya cika wannan bajimtar. Dan wasan gaba na Black Stars Ghana, Inaki Williams, ya ce yana da yakini zai iya dawowa cikin hanzari daga rauninsa kankarawar Athletic de Espanyol a ranar Lahadi. Sabon dan wasan gaba na Ghana ya murɗe irin sawunsa ne a nasarar da sun ka samu kan Cadiz da ci 4-0 aka hutashe shi bayan mintuna 54. Wannan ne babban rauni da ya samu cikin shekaru 6, abinda ke san jefa tarihinsa na La Liga na wasanni 236 cikin hadari. Inaki Williams ya yi wasa a duk wasanni na La Liga cikin shekaru 6 da sun ka wuce, kuma yana sanya ci gaba da wannan tarihi nasa. A halin yanzu tela sai Williams ya ci jarrabawar lafiyarsa kan ya samu yin wasa ranar Lahadi. Me karo 28 ya zura kwallonsa na farko a raga kakannin nan akan Cadiz, yayin da sun ka ci gaba da tabbatar da rashin shan kashinsu tun soma wannan kaka na wasan kwallo. Kungiyar Ayasin din kasar Dutch ta nace cewa raba za ta yadda ba America Dutch ya tafi wakin ba, duk da kauracewa zuwa daukan horo na ran Laraba. Yana mai koyi da sabbin yan wasan Manchester United Anthony Santos da Sandro Martinez, dan wasan na mai shekaru 22 ya ki daukan horo domin nuna kyankyawar kullaban ya bar shi ya tafi Everton. Mai shekaru 22 ya saura cikin damuwa lokacin nan da inda wasan minti 26 kacal yayi daga wasannin mintuna 360 da kasancewarsa ɗayan ɗan wasa mafi kyau, yayin da ake shirin su makakan bana. Dan wasan na Black Stars ya samu dacewa da club league English Premier, amma ya su take amince da wannan yunkuri. Clubin ya nace lalle kada sai saura ya fafata samun jerin farko na ɗan wasan manager Alfred Tudor. Da wannan muka yi zo ƙarshen labarin wasannin. Radwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Radwan Muktar Abbas, yanzu kuma da wannan ne muka kawo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Hukumomi a kasar Namibia sun tabbatar da mutuwar wasu iyalai hudu ‘yan kasar Jamus masu yawon bude ido da matukin jirginsu a lokacin da jirginsu ya yi hadari a ranar Talata, yayin da yake tashi a yankin Zambezi na arewacin kasar. Ma’aikatar ayyuka da sufuri ta Namibia ta ce tana gudanar da bincike kan abin da ya haddasa hatsarin jirgin Cessna 210 mai kujeru 6 jim kadan bayan tashinsa, wanda ya hallaka dukkan mutane 5 da ke cikinsa.
Duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau wannan dare. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Daniel Brown da ya bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan daren, Baba Yakubu Makeri ne. Daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Allah ba mu alkhairi da nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.